Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokacin. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin a yau Juma'a 27 ga watan Maris. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Mahmud da kanin labarai.
Yayin da Amurka ta tara China da sauran kasashen duniya a yawan waɗanda aka tabbatar da sun kamu da cutar coronavirus, watanni na nuni da cewa shugaba Donald Trump bai nuna alamar damuwa ba kan yadda annoba ke ci gaba da yin ta'adi a ƙasar. Farashin hannayen jari sun tashi a nan Amurka bayan da majalisar dattawa ta amince da wani kudurin tallafin rage raɗaɗin cutar ta coronavirus. A Zimbabwe, likitoci da nurses sun shiga yajin aiki, inda suka sha albashin ba za su koma bakin aiki ba har sai an ba su kayayyakin kariya saboda su ma su samu damar kulawa da waɗanda ke ɗauke da cutar coronavirus.
Na labaran kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya, za a ji cewa yanzu masu dauke da cutar coronavirus a kasar Kamaru sun zarce 75 sun kai 88, inda wani likitan kasar yace corona fa ba bakuwa bace.
Dun na fadi muku ne coronavirus na ba yau yake ba. Canjuwa ya rinka yi tun daga 2002 har yanzu 2019.
Za kuma a ji cewa rundunar sojin Najeriya ta ƙaryata jita-jitar da ake ta yadawa cewa gwamnatin tarayyar ƙasar ta ba sojoji umarnin tilastawa kowa zama gida a gobe Juma'a. Sannan za a ji halin da ake ciki game da wannan cuta ta coronavirus a Najeriya. Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma muna tafa da shirin nan na da ɗan gari akan ci gari da kuma nasihar Juma'a. To amma kafin nan, ga Mahmud da kashi na farko na labaran duniya.
Yayin da Amurka ta tara China da sauran kasashen duniya a yawan waɗanda aka tabbatar da sun kamu da cutar coronavirus, watanni na nuni da cewa shugaba Donald Trump bai nuna alamar damuwa ba kan yadda annoba ke ci gaba da yin ta'adi a ƙasar. Yayin wani taron manema labarai da kwamitin da aka kafa domin yaƙi da cutar ta COVID-19 a Amurka ya jagoranta a jiya Alhamis a fadar White House, shugaba Trump ya ce wa Amurkawa da su kwantar da hankulansu su zauna a gida, yana mai cewa ana samun ci gaba. Ya kuma ƙara da cewa a mako mai zuwa gwamnati za ta fitar da wata sanarwa kan yadda za a sassauta umarnin bada tazara da sauran matakan da gwamnati ta ɗauka don yaƙi da cutar, inda ya kuma bada shawarar cewa mai yiwuwa a dawo da harkokin kasuwanci a sassan ƙasar da cutar ta coronavirus ba ta yi kamari ba. Sai dai ƙwararru a fannin lafiya sun yi gargaɗin cewa har yanzu akwai yankunan ƙasar da ba su fuskanci ainihin raɗaɗin cutar ba. A halin da ake ciki, an tabbatar da mutum 82,000 na ɗauke da cutar ta COVID-19 a Amurka, sannan kusan 1,200 sun riga mu gidan gaskiya. To a halin da ake ciki kuma, farashin hannayen jari sun tashi a nan Amurka bayan da majalisar dattawa ta amince da wani kudurin tallafin rage raɗaɗin cutar ta coronavirus. Ana fatan majalisar wakilai ma za ta bi sahun takwarar ta dattawa wajen amincewa da wannan kuduri. Farashin hannayen jari a kasuwar Dow Jones ta tashi da maki 1,355, abin da ya ba ta damar samun kashi 6. Farashin hannayen jari a kasuwar S&P kuwa da ta Nasdaq sun tashi da maki 500, su ma kuma hakan ya ba su damar samun kashi 6. A biranen London, Paris da Frankfurt ma hannayen jari tashi suka yi, sai dai farashin a kasuwar Naoki da ke birnin Tokyo na Japan ya fadi da kashi 5. Ana dai sa ran shugaban Amurka Donald Trump zai rattaba hannu akan kudurin tallafin domin ya zama doka da zaran majalisar wakilan ta amince da shi. Tallafin dai zai zuba biliyoyin daloli a fannonin kasuwancin kasar, waɗanda akasarin su suka tsaya cika sanadiyar matakan da hukumomi suka ɗauka na yaƙi da cutar ta COVID-19. Al'ummar kasar Australia za su fuskanci wani yanayi da ba su saba gani ba bayan da hukumomin kasar ke shirin takaita zirga-zirgar jama'a domin yaƙi da yaɗuwar cutar. Jami'an kasar sun ce duk wanda ya kare dokar za a rufe shi a gidan yari ko kuma a ci tararsa, yayin da ake shirin baza jami'an tsaro 70,000 domin su tabbatar da cewa jama'a sun bi umarnin da hukumomin suka ayyana. Baya ga haka, an kuma rufe wuraren ibada, ɗakunan karatu, tafkunan ninkaya da ɗakunan adana kayayyakin tarihi. Sannan Prime Minister kasar Scott Morrison ya ce
weddings can continue to be conducted where
za a iya ci gaba da tarukan aure amma su kasance ango da amarya ne kadai da kuma shaidu, wato kada su wuce mutum 5. Sannan a bi ka'idar bada tazarar mita 4 a wurin bikin. Australia dai tana da adadin mutum sama da 2,600 da suka kamu da cutar ta COVID-19, yayin da wasu 11 suka mutu.
Kadan Mamun zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu leka jamhuriyar Kamaru, inda ministan lafiyar kasar ya shiga zafafan gargadi yayin da masu dauke da cutar coronavirus suka karu daga 75 zuwa 88, inda tuni aka fara rasa rai. Wakilinmu a Kamarun, Awwal Garba, ya ci gaba da cewa
yanzu haka masu dauke da cutar a fadin kasar sun haura kamar yadda ministan lafiya na kasar Maluda Malashi ya fitar a wata sanarwar da yayi jami'in hulɗa da jama'a na hukumar lafiya ta kasar jamhuriyar Kamaru, Dr. Muhammad Jibo, ya yi mana ƙarin haske kan irin yadda suke tunkarar cutar ta COVID-19. Ministan ya ce cikin waɗanda aka killace a yanzu haka mutane 2 sun warke, mutum guda shi kan ce gagarinku.
A kasar nan tamu, kasar Kamaru, wato mutanen da suke dauke da wannan ciwo an samu mutuwa da kuma 2 da suka samu waraka. Wato waɗansu mutanen da suka zo daga kasar Turai, waɗanda wato suka ki zuwa su mika kansu a yi bincike a duba ko suna dauke da wannan cuta, to an samu akasi a wannan. An samu lokacin da jirgin su ya iso mutane da yawa, kasa ƴan Kamaruna da taurin kai. An ce kowa ya jira tukunna a yi bincike kafin kowa ya je ya samu iyalansa. She mutane suka ki bin wannan wato dokan yin, she suka kubuta ma ƴan hukuma, she suka gudu suka je wajen ƴan uwansu. To yau gashi nan cuta na yaduwa, kuma yawanci duk cutar yin idan aka kama za ka ga cewa mutanen da aka samu suna da dangantaka ko alaka da wanda suka zo daga Turai ne.
Likita mai kula da hana yaduwar cutar ta coronavirus a kasar Kamaru, Dr. Adamu Kasimu, ya yi mana ƙarin haske kan yadda kowa zai kare kansa.
Duk jiragen da zai shiga Afrika daga Turai dole a nemi matakin da za a so matacewa daga can turan din, ba wai daga Afrika ba. In suna shiga su da shiga jirgi, in dai suka shiga jirgi suka zo nan kuma daga can a yi mezu da za a fara ajiye su na kwana 14, don kwana 14 nan shi ne in kana da wannan ciwon waka ci incubation period din za a gani. Tun da na faɗi muku na ce coronavirus nan ba yau yake ba, canjuwa ya rinka yi tun daga 2002-2012 har ya zo 2019 da sabon coronavirus ya zo ya zama mana matsala, ya zama mana siba.
Muhammad Awwal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
To a gaida Awwal, ana tare ne da sashen Hausar muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Mamun Lalo da ci gaban labaran duniya.
A Zimbabwe, likitoci da nurses sun shiga yajin aiki, inda suka sha albashin ba za su koma bakin aiki ba har sai an ba su kayayyakin kariya saboda su ma su samu damar kulawa da waɗanda ke dauke da cutar coronavirus. Ƙwararru a fannin lafiya sun ce muddin ba dauki matakin shawo kan wannan matsala ba, akwai yiwuwar ƙasar ta Zimbabwe ta zama tutungar masu fama da cutar ta COVID-19. Likitocin da nurses sun tsunduma yajin aikin ne, bayan da suka yi ikirarin cewa hukumomi sun yi baris da buƙatun da suka gabatar na sama musu matakan kariya daga kamuwa da cutar ta coronavirus. Batun da ya taso ne bayan da wani fitaccen mai gabatar da shirye-shirye a gidan talabijin da ake kira Zuroro Makamba ya rasu a ranar Litinin a wani asibiti da aka ware domin masu fama da cutar. Iyalansa sun yi korafin cewa babu kayayyakin aiki a asibitin da za su bada damar kulawa da Makamba, inda likitocin suka ce ba su da rigunan kariya da ababen rufe fuskokinsu. Fortune Iyamande, wani mai sharhi ne kan al'amuran da suka shafi lafiyar jama'a a kasar ta Zimbabwe, shine kuma kakakin kungiyar da ke kare haƙƙin likitoci a kasar. Ya ce wannan lokaci ne da ya kamata a ce hukumomi sun ɗaura ɗamara wajen ganin sun kula da jin daɗin ma'aikatan lafiyarsu. Amurka ta sake ƙaƙafa sabbin takunkumi a kan wasu kamfanoni da mutum 20 a Iran saboda abin da ta kira goyon baya da suke ci gaba da nunawa wasu ƙungiyoyin tsageru a Iraki da sauran wurare. A jiya Alhamis, hukumar Baitul Malin Amurka ta sanar da sabbin takunkuman bayan da ta zargi kamfanonin da mutanen da cewa su ne karnukan farautar dakarun juyin juya halin kasar ta Iran da ake wa lakabi da Quds. A cewar jami'an Amurkan, kamfanonin da mutanen da aka saka wa takunkuman suna ba da tallafin makamai ga kungiyoyin Kataib Hezbollah da ke Iraki da kuma Asaib Al-Ahlul Haq yayin da kuma suke fasa korin makamai ga 'yan tawayen Houthi da Iran din take mara baya a Yemen. Sai dai ministan harkokin wajen Iran Muhammad Javad Zarif ya yi Allah wadai da wannan mataki da Amurkan ta dauka. Yana mai kira ga kasashen duniya da su ja hankalin Amurkan ta daina musgunawa Iran da kakkafa takunkumai.
Mamu da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bari mu sake waiwayar cutar coronavirus in kiya COVID-19. Inda za a ji cewa rundunar sojin Najeriya ta ce raɗaɗin inda ake tabazawa cewa gwamnatin tarayyar Najeriya ta ba ta umarnin amfani da ƙarfi wajen tilastawa kowa bin umarnin zama gida daga gobe jama'a. Ba gaskiya bane ko misƙala zaratin. Daga babban birnin tarayyar Najeriya Abuja ga wakilin sashen Hausa Hassan Maina kaina da cikakken rahoton.
Headquarter sojojin Najeriya ta ce ta lura da yadda ake tsaya madidin cewar daga yau Juma'a gwamnatin Najeriya za ta fara amfani da ƙarfin soja wurin tilastawa jama'a su zauna a gida saboda kaucewa fantsamar cutar coronavirus. Headquarter sojin ta ce wannan labarin bai da tushe ballantana makama. An kirkiro shi ne don cusa tsoro da fargaba a zukatan 'yan Najeriya da nufin cimma wata ɓoyayyar manufa. Sanarwar da kakakin sojojin Najeriya Kanar Sagir Musa ya sanya wa hannu, wacce kuma ya yi kamanda da kofi, na nuna cewar an jirkita wani bayani ne na kan da garki da rundunar sojin ta yi ga jami'anta, wacce ke umartar sojojin Najeriya su zauna cikin shirin ko ta kwana domin yiwuwar fantsamar wannan cuta ta alaka kai, duba da abin da ke faruwa a sasanin duniya a halin yanzu. Kanar Sagir Musa ya ce yadda aka yi kwaskwarima a bayanin cewar wai gwamnatin Najeriya za ta yi amfani da sojoji yau Juma'a a sanya mutane dole su zauna a gida, wannan ba gaskiya bane. An yi satar bayanin ne daga rundunar soji aka kuma jirkita shi tare ma da kara mai gishiri wanda hakan ya sabawa doka. Rundunar sojojin Najeriya ta ce za ta ci gaba da sauke nauyin da kundin tsarin mulkin Najeriya ya dora mata da tallafawa hukumomin fararen hula, musamman a lokacin bukata irin na gaugawa. A halin da ake ciki, in an jima kaɗan ne kuma, babbar hedikwatar tsaron Najeriya za ta gudanar da taron manema labarai akan shirin da sojoji ke yi dangane da tunkarar wannan cuta. Hassan Maina kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Hassan, to har yanzu dai kan batun na cutar corona, cibiyar bincike da hana yaduwar cututtuka ta Najeriya NCDC ta sake bayyana halin da ake ciki na baya-bayan nan game da wannan cuta ta corona. Daga Iko ga wakilin sashen Hausa Babangida Jibrin da cikakken rahoton.
Yanzu haka dai cibiyar nan da ke sa ido akan cututtuka masu yaduwa a Najeriya NCDC ya tabbatar da karin mutane 14 masu dauke da cutar coronavirus a Najeriya. A wata sanarwa da cibiyar ta fitar ta hanyar Twitter ta bayyana cewa yawan masu dauke da cutar a Najeriya yanzu ya kai 65, sabbin da aka samu dauke da wannan cuta dai 12 sun fito ne daga birnin Lagos, yanda biyu daga birnin tarihin Najeriya Abuja. Har layo cibiyar ta bayyana cewa an salimi mutane 3 kawai yanzu, yanda mutum ɗaya kuma ya rasa ransa. A karon farko dai cibiyar ta bayyana cewa mutane 6 daga cikin 14 sabbi da aka gano an gano su ne a cikin wani jirgin ruwa da ya zo gabar ruwan Najeriya, yanda 3 kuma sun dawo ne daga kasashen ƙetare ta jirgin sama. Tunda farko dai a jawabinsa ga 'yan Najeriya a jiya, ministan yaɗa labaran Najeriya Lai Muhammad ya bayyana cewa Najeriya tana duba yiwuwar dakatar da zirga-zirga tsakanin jihohin Najeriya 36 da Abuja, matakin da ministan ya ce zai taimaka wajen daƙile bazuwar wannan cuta. A yau Juma'a ne dai akasarin kamfanonin jiragen saman Najeriya masu zaman kansu suka bayyana cewa za su dakatar da zirga-zirgar da suke yi zuwa tashoshin jiragen sama daban-daban da ke faɗin tarayyar Najeriya, matakin da suka ce zai taimaka wajen kare ma'aikatansu da kuma 'yan Najeriya dangane da bazuwar wannan cuta ta ta coronavirus. Yanzu haka dai kididdiga na baya-bayan da hukumar lafiya ta duniya ta fitar ya nuna cewa fiye da mutane rabin miliyan ne suka kamu da cutar, a inda kuma fiye da 22,000 suka rasa rayukansu a kasashe daban-daban na duniya. Yanzu dai cutar ta fi kamari ne a kasashe Italiya da Spain, sai kuma China, Iran da kuma kasar Amurka da Burtaniya. Babangida Prun, murai Amurka daga Najeriya.
To a gaida Babangida, kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Yanzu kam ga shirinmu na gaba.
Da dan gari. Shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku, tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su.
Jama'a masu sauraron mu, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku cikin shirin nan na daɗan gari. Shiri ne na haɗin gwiwa tsakanin sashen Hausa na muryar Amurka da kuma tashar radio da talabijin na jihar Nasarawa. A yau dai domin ci gaba da wannan shiri namu, mun ziyarci fadar mai martaba sarkin Nunku da ke ƙarƙashin ƙaramar hukumar Akwanga a nan jihar Nasarawa.
Sunana Alhaji Adamu Muhammad.
Kamar yadda na ce, za mu duba ne tarihi na wannan masarauta. Shin kamar wannan masarauta kana ganin ta yi shekara nawa da kafuwa?
Wannan masarauta ta yi shekara 243 da kafawa, wato amma misalta kenan, wanda aka fara daga akan cewa tun 1800 har zuwa yanzu. Amma kakanni da iyaye sun nuna mana akan cewa wannan masarauta ta kahu a lokacin da yake akan cewa ba ma fara jihadi ba, wato sun kiyasta akan cewa ta kahu a wajajen 776, amma mu muna daukan tarihi a 1800.
To me martaba kamar su waye da waye suka fara kafa wannan masarauta?
Wato tarihi ya nuna akan cewa asalin mutanen da suke yanzu da ake kira mutanen Nunku, asalin su Burundawa ne daga cikin Gobirawa. Waɗanda suke cinikayyansu shine farauta, su kamo namun daji su zo cikin gari su zo su tsayar. To daga baya, a lokacin da jihadi ya fara tasowa, mafi yawansu sai suka sami rashin jituwa da irin addinin da ake so su bi, suka fantsama. To suka shigo ta wuraren nan, wasunsu da irin nasu cinikayyan da kuma kiyayya na musulunci. Wanda yake kuwa jagoran kabilar da yanzu aka santa Nunku shine Nzonja. To Nzonja dinna ya zo da ƴan uwan shi, kawunnan shi, kannansa, kuma matansu. Cinikin da suke yi ko kuma kasuwancin da suke yi ko hanyar rayuwarsu shine farauta. Su farauta kuma su zo cikin gari su sayar. To suka zo a lokacin ana cinikin bayi sosai, sai suka fake a wani wuri na ƙasan mada da ake kira Kurmi. To har yanzu Kurmi ɗin nan nana sun zo da al'adunsu na Gobirawa, saƙa na gwado da kuma rini na baba da kuma irin noma da Hausawa suka saba yi. To a haka sauran kabilun da suka zo suka gwamu da su, sai suka ga irin mulki na adalci da gaskiya da ke tsakanin waɗannan mutanen Zonja shine sai suka so su rabu da su. Turawa kuma da suka zo shikenan sai suka ƙara jaddada su.
Kamar wancan lokacin wani addini suke su wadda suka fara Zonja ɗin, wani addini suka karɓa tun wancan lokacin?
A lokacin nan suna addininsu ba musulunci ba, addini na gargajiya. Suna da nasu dodanni, suna da nasu irin girka da bori waɗanda suke akan cewa, suna da nasu irin kungumi da suke shiga. Amma abin da ya fidda su suka bambanta daga wasu kabilu shine yadda da sarrafa sha'anin mulki ta mutum.
Kai magana cewa madani suke mulkin wannan masarauta, shin madani kadai kabila da take cikin wannan masarauta ko kuma akwai wasu kabilu da kuke tattare da su?
Akwai kabilu waɗanda suke akan cewa dukkansu a yanzu sun haɗu sun zama mada ta hanyar aurayya da kuma zamantakewa. Amma abin da za a yi la'akari da shi shine siyasa ta gurbata abubuwa da hike na abin da zaka ce madanci din. Don kuwa a yanzu mutanen da su suka fara kafa kabilan da ake kira Mada, yanzu ana kiran su Hausa Fulani, sannan su dinnan ana cewa mutanen Nunku ne.
Amma shi harshen da kuke yi ya bambanta da sauran harsuna da su waɗanda kace suna ikirarin cewa su ne Mada, ya bambanta? Akwai bambanci a harshe da kuke na yare?
Babu bambanci, sai dai ta hanyar kalamu, wato irin yadda ake faɗin kalamu.
Ko akwai wani abu na musamman da za iya cewa mutanen Nunku suka shahara a kai?
Manoma ne na gaske, wanda yake kuwa an san ƙasar Nunku a tarihi tun daga wannan shekara da nake nuna maka 1800 din nan. An san ƙasar Nunku wurin hatsi ne, wato manoman dawa ne sosai. In ka tuna zamanin da, abincin da ake gina dawakai na yaƙi ko sukuwa ko kuma alfarma kenan, dawa. To Nunku ta shahara, tana da babban kasuwa na hatsi duk arewa dinnan, an san ta kuma har Timbuktu.
Kamar wasu garuruka, za ga sauran garuruka suna da take irin na garin Nunku, yana da wani take na musamman kamar irin waɗannan haka?
To abin da yake wato a Nunku muke alfahari da shi shine akan cewa masarauta ne wadda take alfahari da akan cewa bata tashi da aiki ko sha'ani na jarunta kafa daula ta hanyar yaki ba, sai ta hanyar adalci. Wannan sai yasa duk mutanen da suke yanzu suke cewa Mada, ta hanyar adalci Nunku ta ci su ta kuma samu ta mulke su.
Bari mu duba irin wato kaman ƙalubale ko kuma matsaloli da al'ummar Nunku suke fuskanta a matsayinka na basaraki, babban basaraki na wannan masarauta. Ko zaka iya ayyana mana irin matsaloli da al'ummar ka suke fuskanta?
Wato akwai matsaloli masu yawan gaske. Na farko, a yanzu dai muna fata da muka sami wanda yake akan cewa yana dan Hausa Fulani din, Allah ya bashi ikon ya mulki. Muna fata za mu sami asibiti ingantacce a ƙasar Nunku. Muna fata za mu sami makarantu ko biyu ne ingantattu, wanda yake gaba da primary da wanda yake na gaba da secondary. Ba hanyoyi waɗanda yake zaka ce hanyoyi da motoci za su je ba tare da damuwa ba su dawo. To a yanzu wannan gona Sule ya riga mana alƙawari za a yi hanya wanda yake daga mararraban gude da zai fada Nunku ya bullo kan Federal Highway har zuwa nan cikin Akwanga, wanda kuma zai bullo daga Maro ya fada Nunku har zuwa Andaha. To ta wannan kaga an dan buda mana wuri. Ruwan sha sai dai borehole. To daga river din da yake to wurin mu ne, amma sai Akwanga ne ke samu, saboda haka mu muna son a kara mana borehole da su menene a wuraren nan. To da ba shugabanci idan shekaru dinnan 40 da suka wuce, wato Nunku ya zama na kaman matattaran inda ake ma'amala ne da sha'anin kayan maye, wato kaman irin su ganye da kuma wasu ƙwayoyi da masu sai da magungunan sukan shiga har cikin ruggagen Fulani suna sayar musu da shi. Saboda haka matasa sai suka zama kangararru da na Fulani din da na mutanen yaran Nunku. Fulani tsakanin su da manoma ana samun damuwa sosai, amma da zuwan sarauta nan cikin shekara daya, Allah ya ba mu iko, muka tattara jama'a muka ce abinda zaman lafiya bai baka ba, tashin hankali ba zai baka ba. A yanzu zan ce maka da bugun kirji, ba za ka je cikin ƙasar Nunku ka ga inda ake shuka ganye ba ko sarrafa shi. Da kuwa abin da ke faruwa kenan, kowane alhamis an sani roka za su shiga cikin Nunku su zo su kwashi ganye. To yanzu babu.
Sunana Dogo Shama ne, kuma commissioner na watsa labarai da kuma al'adun gargajiya da kuma walwalawa. Kamar yadda ka sani wannan gwamnati ta zo kenan, kuma irin kuce-kucen nan suna zuwa, kuma wannan budget da aka sani shi mai girma gwamna ya sani kuma maganar ruwa kamar na raga na magana bananun kuka ba mun ba da gaskiya za a zaga kuma za a bada abubuwan da ya kamata da zai kawo kwanciyar hankali da kuma cin gaba da kuma walwala na mutane a karkara so za a yi wani abu
batun makaranta fa menene gwamnati
eh ka san makaranta shine komai an ce ilimi shine komai kuma wannan gwamnati in ka duba budget na DC an bada kudi ne mai yawa da aka azaza a yi aiki a makarantu wanda kuma kudin za su shiga ta wurin su hanyoyi na taimakawa domin makaranta saboda haka makarantu za su ga change insha Allah a wannan lokaci
kwata-kwata abin da ya sauka kenan a hirar tamu ta yau a madadin sashin Hausa na muryar Amurka da kuma gidan radio da talabijin na jihar Nasarawa to MBS Lafiya ni Sadiq Abbas da gabatar da wannan shiri nake cewa sai an ji
yanzu kuma ga hudubar jama'a
bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala tarbihi ila yaumiddin wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh tare da ku don uwanku zakariya bacci daga birnin Douala kasan Kamaru hakika muna cikin wayansu lokuta da Allah ya jarrabe duniya ga baki da musamman ma musulmi ga abin da ya shafi addininsu wannan shine mas'alan wannan cutar da Allah ya jarrabe mu da ita Allah ya sanya mana ita tsakanin mu da mai kasance hikima da darasi nasa a ciki a dalilin haka nake so ne nasiha ta ko tunatarwa ta game da mas'alar masallaci sakamakon wa'ensu sun rufe wa'ensu kuma sun sa sharadai ga sunan da al'umma musunci sun dima wuce tsakanin masu haramtawa da masu halartawa wa'ensu suna ganin ya dace a bude masallaci wa'ensu suna ganin cewa bai dace ba amma da farko ya kamata mu gane cewa Allah yake cewa wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada masallaci ta Allah ce gurin ibada ce wanda ba za shi kanta Allah da kowa ba gurin wannan ibada ko wannan masallacin ba abinda ake illa sunar Allah ake kira Allah yake cewa fi buyutin adina Allah an turfa wa yuzkara fi hasmu dalilin haka babu fili mafi daukaka da daraja wanda Allah ya fi so kama a masallaci garin da masallaci suka fi wa Allah ya fi son su hadisin Abu Huraira wanda Imam Muslim ya rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ahabbul biladi ila Allah masajiduha wa abghadul bilali ila Allah aswaquha gari mafi soyuwa ga Allah ita ce masallatai wanda suka fi yawa wa abghadul bilali ila Allah aswaquha mafi muni wanda Allah baya so inda akwai kasuwanci wani riwaya ahabbul biqa bujire fili mafi kyau mafi daraja to kaka
to da wannan muka zo ga shirin mu na ƙarshe wato labarai a takaice
yayin da Amurka ta dara China da sauran kasashen duniya a yawan waɗanda aka tabbatar da sun kamu da cutar coronavirus rutuni na nuni da cewa shugaba Donald Trump bai nuna alamar damuwa ba kan yadda annoba ke ci gaba da yin ta'adi a ƙasar yayin wani taron manema labarai da kwamitin da aka kafa domin yaki da cutar ta COVID-19 a Amurka ya jagoranta a jiya Alhamis a fadar White House shugaba Trump ya ce wa Amurkawa da su kwantar da hankulansu su zauna a gida yana mai cewa ana samun ci gaba ya kuma kara da cewa a mako mai zuwa gwamnati za ta fitar da wata sanarwa kan yadda za a sassauta umarnin bada tazara da sauran matakan da gwamnati ta dauka don yaki da cutar inda ya kuma bada shawarar cewa mai yiwa a dawo da harkokin kasuwanci a sassan kasar da cutar ta coronavirus ba ta yi kamari ba sai dai kwararru a fannin lafiya sun yi gargadin cewa har yanzu akwai yankunan kasar da ba su fuskanci ainihin radadin cutar ba a halin da ake ciki an tabbatar da mutum 82,000 na dauke da cutar ta COVID-19 a Amurka sannan kusan 1,200 sun riga mu gidan gaskiya farashin hannayen jari sun tashi a nan Amurka bayan da majalisar dattawa ta amince da wani kudurin tallafin rage radadin cutar ta coronavirus ana fatan majalisar wakilai ma za ta bi sahun ta kwararta ta dattawa wajen amincewa da wannan kuduri su ma kuma hakan ya ba su damar samun kashi 6 a biranen London Paris da Frankfurt ma hannayen jari tashi suka yi sai dai farashin a kasuwar na yaki da ke birnin Tokyo na Japan ya fadi da kashi 5 ana dai sa ran shugaban Amurka Donald Trump zai rattaba hannu akan kudurin tallafin domin ya zama doka da zaran majalisar wakilan ta amince da shi tallafin da zai zuba biliyoyin daloli a fannonin kasuwancin kasar waɗanda aka saronsu suka tsaya cika sanadiyar matakan da hukumomi suka ɗauka na yaki da cutar ta COVID-19.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, amma idan Allah ya kai mu anjima da hantsi da karfe 8 kenan agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe 7 na safe kenan agogon Ghana, za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya tana gabatarwa da CD wanda ya haɗa mana sautin ya kuma bada umarni sai kuma injiniyan mu na wannan lokacin. Ni Ibrahim Kalamu ci gaba ke cewa wassalam.
Au micro, Idrissa Seloudia, bonjour.